Cabin. Excellente journée à tous.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan martanin daliban jami'ar Jos kan amincewa da koyarwa ta yanar gizo da jami'ar ta yi. Jami'an Duane a Jamhuriyar Niger sun kuduri aniyar kange duk hanyoyin smuggle. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, wani alkalin kotun tarayya ya hana gwamnatin Amurka aiwatar da dakatar da mayar da wasu 'yan kasashe na kwanaki 100, wanda hakan shine muhimmin abin da shugaba Joe Biden ya sanya a gaba. Alkalin gundumar Amurka Drew Tipton ya bayar da umarnin hanin na wani dan lokaci da jihar Texas ta nema, wanda a ranar Juma'a ya kalubalanci wani sakon ma'aikatar tsaron cikin gida wanda ta bada umarni ga hukumomin shige da fice da su dakatar da galibin mayar da mutanen zuwa kasashensu. Tipton ya ce gwamnatin Biden ta gaza wajen samar da wata gamsasshiyar hujja wacce za ta dace da tsawon kwanaki 100 kan korar mutanen. Umarnin Tipton ya kasance mummunan koma baya ga gwamnatin Biden, wacce ta gabatar da canje-canje masu yawa da masu neman shige da fice ke nema game da shirin bayo bakin haure kimanin miliyan 11 da ke zauna Amurka ba bisa ka'ida ba damar zama 'yan ƙasa. Biden ya alkawari a lokacin da yakin neman zabansa zai dakatar da korar bakin. A karan farko tun lokacin da aka rantsar da shi, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana jiya Talata da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, inda ya nuna damuwa game da kama ɗan adawa Alexei Navalny da kamfen ɗin leƙen asiri na Moscow ta yanar gizo, da kuma biyan kuɗi don kashe sojojin Amurka a Afghanistan, a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin Biden biyu. Matsayar Biden na nuna alamar rashin ɗaga ƙafa da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke masa, wanda galibi ke bayyana farin cikinsa da kyakkyawar dangantakar shi da shugaban na Rasha. A lokaci guda, a cewar waɗanda suka shaida kiran na ɓangaren Amurka, Biden ya faɗa wa Putin cewa ya kamata Rasha da Amurka su kammala ƙarin shekaru 5 na yarjejeniyar sarrafa makaman nukiliya kafin ta ƙare a farkon watan Fabrairu. Babu wasu bayanan tattaunawar nan da nan daga Moscow, amma Rasha ce ta fara tuntuɓi Biden a farkon kwanakin wa'adinsa na shekaru 4 a fadar White House. Shugaban na Amurka ya amince, amma bayan ya shirya tare da muƙarrabansa kuma ya samu damar yin waya tare da wasu ƙawayen Amurka uku na kusa da Amurka, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel. Ba a san yadda Putin ya mayar da martani ga Biden ba game da batun da ke haifar da rikici tsakanin kasashen biyu. Babban mai gabatar da ƙara na tarayya da ke bincike game da keta haddin Majalisar Dokokin Amurka ya faɗi jiya Talata cewa yana sa ran za a gabatar da tuhuman nan da makon nan, yayin da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ke kokarin bin sawun mutane sama da 400 da ake zargi a cikin wannan bincike. Fiye da mutane 135 aka kama dangane da keta haddin da aka yi ranar 6 ga watan Janairun, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 5 kuma ya sa mambobin majalisar hanzarin ɓuya don kare lafiyarsu, a cewar muƙaddashin Attorney General na Amurka Michael Shawin a yayin ganawa da manema labarai. Mafi yawan waɗanda ake zargin an kama su ne akan ƙorafe-ƙorafe na aikata laifi, wanda ya kasance zai ba gwamnati damar gina shari'ar aikata laifuka da za a gabatar da ita ga babban alkali. Ba za a iya yankewa mutum hukunci ba kawai game da ƙarar laifi a kotun tarayya. Hukumar FBI na bincike ko watakila wasu gungun mutane sun shirya makirci tun da farko don kutsa kai cikin majalisar, kuma Shawin ya ce yana sa ran wasu za su fuskanci tuhumar ta yadda zaune tsaye. Labaran duniyar da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ci gaba da matsalan bakan abin da ya kira kishin kasa na allurar rigakafi. Yana mai cewa dole ne kasashe matalauta su sa ido su jira yayin da kasashe masu arziki ke ci gaba da shirye-shiryen rigakafin. A jawabin sa na rufutaren kwana 10 na kwamitin zartarwa na WHO a Geneva, shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk ranakun da ke wucewa rarrabuwa na ƙara girma tsakanin masu kuɗi da waɗanda ba su da shi. Ya ce duniya na fuskantar mummunan lalacewar tarbiyya idan ba ta yi aiki ba don daidaita allurar rigakafi. Ya kawo misali da nazarin baya-bayanan da ke nuna yadda irin waɗannan manufofin ke cutar da tattalin arzikin duniya ta hanyar barin wasu ƙasashe a baya. Hukumar WHO ta tsara shirye-shiryen haɗin gwiwa na allurar rigakafi don samar da allurar rigakafi da maganin COVID-19 ga ƙasashe masu fama da talauci na fuskantar giɓin allurar rigakafi da kuɗaɗe. A halin yanzu, Tedros ya ce ƙasashe masu arziki a wasu lokuta sun sayi miliyoyin rara alluran. Mafi yawan 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dattijan Amurka sun kaɗa ƙuri'a jiya Talata kan amincewa da gudanar da shari'ar tsige tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Kan koya tunzara ta yadda zaune tsaye a ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata a harabin majalisar dokokin Amurka, wanda hakan ke nuna cewa mai yiwuwa yana da isassun ƙuri'un da za su tabbatar da wanke shi. Ƙuri'a ta kasance mambobi 55 sun nuna goyon baya ga ci gaba da shari'ar, 45 kuma ba su amince ba, amma 'yan Republican 5 ne suka haɗu da dukkan 'yan Democrat 50. Ana buƙatar ƙuri'u kashi 2-3 don yanke hukunci, wanda zai buƙaci 'yan Republican 17 su juya wa Trump baya, a zaton 'yan Democrat duk za su jefa ƙuri'unsu baki ɗaya a kan Trump bayan sun saurari ƙarar da aka shigar lokacin da aka fara shari'ar a ranar 9 ga watan Fabrairu.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Ɗaliban jami'ar Jos a jihar Plateau na nuna farin cikin buɗe jami'ar da gwamnati ta yi, sai dai a lokaci guda sun nuna damuwarsu ga yanda hukumomin jami'ar suka ɗau hanyar koyarwa ta yanar gizo. Ga dai rahoton Zainab Babaji.
Jami'ar ta Jos dai ta yi kusan shekara guda tana kulle saboda daƙile cutar corona. Yayin da na shiga harabar jami'ar na tarar da ɗalibai da dama da suka kagara su ci gaba da karatunsu, sun shaida min yadda rufe jami'ar ya maida su baya a harkokin karatunsu.
Sunana Tanko Yusuf. Ya kamata a ce da yanzu muna final year, amma har yanzu ga mu nan muna nan a makaranta.
Ana magana cewa wato yawanci yanzu za ku yi amfani da na'urori na zamani wajen gudanar da ayyukan karatunku.
In kin duba yanayin network na Nigeria ma bayi da karfi. In ka samu mai karfin ma yana da tsada, waya da tsada, laptop da tsada, network tsada. Yanzu gaskiya abubuwan da su mana wuya. Malaman da su iya yin abinda da su iya yi ta wurin a ce sun ba mu area of concentration, in ma za mu je mu nema ne, in kuma akwai handouts ne da za su ba mu je mu karanta, wancan zai taimaka. Amma gaskiya ina ga zuwa makaranta zai fi taimaka mana akan a ce online classes.
Sunana Sarah Daniel King. Ya ja mu baya kuma za rush namu din nan yanzu, su abun ma ya biya cousin don rush din ne. Wadon su babu su resume da kaya din ma wanda ana express mu mamu dun ba ma ma believe Allah zai just see mana abun da zai yi kai this year kai mu yi mu gama kai.
Wasu ɗaliban jami'ar Jos kenan. Shugaban jami'ar ta Jos Farfesa Saidi Sebastian Maimako ya ce dole kalandar karatun ɗalibai da wasu harkokin jami'ar ya canza kenan.
Kai akwai damuwa, kin gani yanzu muka yi shekara ɗaya kenan muna gida. Kalanda namu yanzu ya canja. In kin duba kin gani yaran da muka admitin nasu last year wanda suka shigo kenan, a yi musu lectures kawai na koyaswa na sati biyu. Kuma akwai yaran da suka rubuta jam a 2020 har yanzu su suna nan suna jiran admission. Wannan za su yi shekara biyu kenan suna jira a gida. So amma dai za mu gan abin da za mu iya yi.
Kamar abin da za ku iya yi, akwai wasu jami'o'i wato sun ɗauki sabon salo na yin amfani da na'ura na zamani wajen koyarwa. Ku a nan za ku ɗauki wannan matakin ne?
Kware muna kai. Yadda za a yi koyaswa yanzu ba zai yi kamar na da ba. Ba wai sai lalle ɗalibai namu sun zo class sun zauna a yi musu koyaswa ba. Ko a ina inda suke, in suna da internet, za a yi musu koyarsu muna so mu hada duka biyu.
Shugaban jami'ar ta Jos ya kuma ce sun dauki tsauraran matakan takaita yaduwar cutar corona inda suka sanya dokar kowa ya sanya takunkumi kafin shiga jami'ar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Masu sharhi kan al'amuran zabe a Najeriya na nuna amfanin mayar da ragamar gudanar da zaben kananan hukumomi kan hukumar zabe ta kasa, don hakan na rage tasirin gwamnoni kan waɗanda kan lashe zabukan. Hakan nan masu sharhin na magana kan yancin samun kuɗin gudanarwa na hukumomin don su ma su sami yancin aiki. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kori.
Yanayi na cinyedu da jam'in da ke rike da kujerun gwamna a kowace jiha a Najeriya ke yi a duk lokacin zaben kananan hukumomi na daga cikin dalilan da manazarta ke cewa yana sababa sakwarkwacewar ayyukan kananan hukumomin.
Kowa riga sani an dade yana fada cewa ya zama wajibi a shiri zaben kananan hukumomi da karkashin gwamnatocin jihohi. Wajibi ne in ana so a yi ingantaccen zabe a ba hukumar zabe ta mai zaman kanta ta kasa ta rinka gudanar da zaben kananan hukumomi.
Kwamar Jihar Shu'aibu Ungwagwa kenan guda cikin masu gwagwarmayar shugabanci na gari a Najeriya. Ko kusan makonni biyu da suka gabata jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Kano ce ta lashe dukkanin kujerun kananan hukumomin jihar 44 da kuma kansiloli 484. Da alama dai irin wannan yanayi ne ke karya guyar jam'iyyun hamayya. To amma Honorable Idris Garba Ungolimi, mutumin da aka zaba shugaban karamar hukumar Tofa a jihar Kano har sau biyar, na cewa
gaskiyar magana ni ina ganin cewa kamata yi zaben kananan hukumomi a gagarin tsarin mulkin nan da ake yi na Najeriya a saka shi cewa inda hukumar zabe ta kasa take gudanar da sauran zaɓuɓɓuka, to a gyara a tsatsarar da ta bayar da ƙirƙiro hukumomin zabe na jihohi. Idan aka yi haka za a samu wato kyakkyawan ƙarfin gwiwa na hamayya. Amma ina son tabbatar maka wancan rayin ƙarfin gwiwa da ya haifa a dukkan yanada na ƙasa baki ɗaya shine har ya haifta a jihar Kano.
Yanzu haka dai majalisar dokokin Najeriya na aiki akan kundin tsarin mulkin kasar domin gudanar da sauye-sauye, kuma wannan batu na cikin jerin batutuwan da 'yan Najeriya ke muradin ganin 'yan majalisar sun yi gyara a kai. Honorable Sha'ban Ibrahim Sharaɗa memba ne a majalisar wakilan Najeriya.
Lallai yana da kyau a karɓe ragamar zaɓe daga hannun shugabannin jihohi a mai da shi tarayya, wannan zai daɗa taimaka wajen tsaftace al'amarin. Allah ya taimake mu. Shugaban kwamitin hukumar zaɓe na majalisar dattawa ɗan Kano ne sanata Kabir Ibrahim Gaya, muna nan ana ta maganganu da su akan yadda ya kamata a yi wannan domin a gyara demokuraɗiyya. Duk wata gudunmawa da ya kamata na ba mu dukkanin waɗanda suke wannan shirye-shirye zan bayar, kamar yadda ake ta ƙoƙarin harkar financial autonomy na local government ɗin nan, shi ma yana cikin abin da yake da tasiri. Ina tabbatar maka da cewa wannan abu ne da in an yi kowa ya san yadda ƙananan hukumomi suke a da, ba haka suke a yanzu ba. Kowa idan ka tashi za ka ga ya tafi wurin ɗan majalisar tarayya, saboda shi ma shugaban ƙaramar hukumar ya kwance ne uwa kwance. Za ka ji ka tada hirkwatar ƙaramar mulki ta ƙananan hukumomi ta mutu murus.
A nasa ɓangaren shugaban majalisar dokokin jihar Kano Honorable Hamis Ibrahim Cijare na cewa
tsarin mulkin ƙasa ya yi tanadi cewa a yanzu dai su ƙananan hukumomi su zama suna ƙarƙashin gwamnatin jiha kudaden suna haɗe. To akwai ƙoƙari da ake koyon ƙuri da ake na gyara ga tsarin mulkin ƙasa wanda zai ba su waɗannan ƙananan hukumomi cin gashin kansu. To duk da haka in Allah ya yarda, kwamitinmu na majalisar dokoki ta jihar Kano mai kula da harkokin ƙananan hukumomi za su yi tsaya tsayin daka su tabbatar da cewa abubuwa sun canza akan yadda abubuwa suke gudana a da.
Bakin ma'abuta demokuraɗiyya ya zo wuri guda kan muhimmiyar rawar da ƙananan hukumomi ke takawa wajen ci gaban al'umma a can ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A yayin da aka yi bikin tunawa da ranar kwastam ta duniya a jiya Talata, shugabannin kungiyar jami'an kwastam a jamhuriyar Nijar sun jaddada aniyar ci gaba da ɗaukar matakan toshe barauniyar hanyar da 'yan smogar ke amfani da ita. Wannan mataki ne da ke taimakawa ma'aikatan wajen shigar da kuɗaɗe a aljihun gwamnatin ƙasar. Ibrahim Suleiman Sa'adu shine sakataren kwastam din.
In aka ce ai yake da kin hanci, abinda ya kamata dan kasuwa da kwastam kar su hadu. An suna hudda ana iya samu kin hanci. A sa takardu da ka zo bakin iyaka ko ka zo gidan wannan, sai ka yi awo kayanka ga abinda ya kamata ka biya kamar shinkawa zaka kawo ya kamata ake kahin ka kawo shinkan nan a san nawa kake biya da kazo ba ba talauci sai ka biya kudi ma an hana a sa hannun custom akace akai banki a zube banki ya baka takarda ka zo ka nuna musu ka biya sallame ka
SJ ya za a yi a cimma nasarar wannan guri da aka sa a gaba na kawar da maganar cin hanci daga harkokin nan naku tsakanin ku da custom idan aka yi lakar da cewa wasu sun fi son abu waɗannan hanyoyi na ciwa-ciwa
to shine wani bi mutane ba su gane ba wani bi abin da kake biya wurin gyara yahi yawa da kudin awo tunda amaka bi kaida ba duk wanda ya tare ka yana amsa wani abu amma an ka bi kaida kai lisai kama wannan za a yi shi shika 50 an ka yi sarando ko kai smuggle yana huce shi ka 150 abin za ku kashe to kaga ka bata 10 dai bai gyaru ba don shi wannan abu na fara insha Allah za a gane kurakurai sai a gyara ana she gaba ana gyara ana she gaba a gyara sai abun ya zo daidai
kuna ganin su jami'an duwan ko custom wannan abun za su iya karbar sa idan aka yi lakar da cewa su ma waɗannan hanyoyi ne wani bi suke bi don su dan samu abin da za su gyara wasu harkoki na daban watakila za su iya kullo da wata dubara na ganin laifi ko akwai laifin ko babu shi a ce sai za a ci mutun tara watakila ba tare da an bashi takardar receiver
abinda ake so da custom da mai kaya duka su gane saboda kasa ake yin shi saboda samu kudade a biya ma'aikata a yi wasu likta ko wurin karatu koko na akwai matsala waje sai a turu mutane su tai su walwale abun na cikin kudin na su yau custom suna cikin matsala tunda ba su nanga samu abin da suke samu da
kudaden shiga na cikin aljihun gwamnati
na aljihun nasu ba su nanga samun shi yanzu saboda an hana kudi ya biyo wajensu na biyu in ka lura sun yi so ta yin mission da su zamna cikin biro saboda biro babu wani abu don shi wannan abu in aka yi shi abin yana ta yi daidai wanda muke tamaha wanda ya kamata ya biya jika a bari ya biya jikan shi a bashi takarda wanda aka ce ya biya jika sai aka ce ya kawo jika 10 ko jika 20 wannan an ci da hakan shi wani bi wasu na ciya amma ka san wani bi kamar cikin dare in an tare ka kana tsoro ba ta lokaci kana tsoro kuma wani bi in an kara duba in gari ya waye za ga wasu abubuwa da bai kamata ba don dole ka bada ka huce to kaga ire-ire wannan su ga kawo masallai su kuma ba su da yawa cin hanci abin da yake kawo wani bi in ka je kasuwa wanda bai bi hanya kaida ba ya huce shi kayan shi za su yi arha bisa naka a kasuwa doka zai sai da ya barka
sakataren custom a jamhuriyar Niger Suleiman Sa'adu a zantawar sa da wakilin mu Suleiman Muni Barma to kar dai a sha'afa muryar Amerika ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba
mai sauraro assalamu alaikum Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'adu. Idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon jiya, shirin ya maida hankali akan taron One Planet Summit wanda aka gudanar ta kafar sadarwa ta zamani. Tun za mu dora da bayanan Farfesa Adamu Idris Tanko a game da yadda kasashen Afirka za su amfana da tsarin tallafi da ake baiwa kasashen da suka shiga batun kare muhalli.
Najeriya ma duk za su amfana da shi domin akwai tsari da aka fito da shi ne da cewa in ka kare muhallinka za ka shiga cikin masu ba da gudunmuwa na duniya yadda za a kare muhallin gaba daya kai ma a baka wani tallafi wanda za ka yi ta aikace da shi duk kuma kasashen da suka shiga cikin wannan yanzu ka dauka babban kasa da kullun nake nuni da ita shine kamar kasar China ana ganin yadda take ta kwasa ne da za a kare muhalli shine ya bata wata fuska wanda idan ka shiga kasar China za ka ga cewa China yanzu ta ci gaba yadda duk wani ya san kasar China a shekarun baya, idan ka dauki daga nan zuwa shekara 10 na baya kuma ka tantance su da shekarun 10 na can bayan 10, domin yadda suka shiga wannan batu na kare muhalli wanda su ne ake ganin cewa ko da mu kasashen mu na Afirka idan muka shiga irin waɗannan yadda za ta fusata tare da sauran manyan kasashe na duniya, ana ganin Allah da muhallin kasashen mu zai inganta, yadda mu ma rayuwa za ta saukaka, sannan kuma zai zama na cewa mu ma mun zama abin kallo da kowa za a kalle shi da mutunci a duniya.
Dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka yayi bayani a game da irin nauyin da ya rataya akan kasashen duniya da suka fi ba da gudunma wajen gurbacewar yanayi. Yusuf Sale, malami a jami'ar jiha ta Kaduna, tambaya a game da tsari da yarjejeniyoyin yanayi sai ya amsa cewa lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu Farfesa Adamu Idris Danko, Umar Sale Anka da Dr. Yusuf Sale, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam.
Samuel Garba kawo mana sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Wannan makon ne da jaridar Kamarun Tribune da farkon shafin ta wanda ba mu da cewa da sirrin shugaban kasar Jamhuriyar Kamarun Sambiya ya rada wadansu sabbin sarkin gwamnati a jihohi goma na kasar bayan an kammala zaben nan na gwamnati goma na kasar Jamhuriyar Kamarun. Sai kuma jaridar Bishu Alhaji kuma ta ce hukumar da take yanke da ta'addanci a kasar Kamarun yanzu haka tana kokarin dankara wadansu wadanda aka gano cewa suna da hannu a kan gudanar da yakin zamukan haramta ke a kasar. Sai jaridar Kanara an da ita kuma ta gulmata mana cewa yanzu dai Shanti Diomo karamin ministan shari'a ne na kasar Jamhuriyar Kamaru kasar Faransa ta yi kokari na ganin cewa za ta maka shi a gaban kuriya domin a cewar ta yana nuna bambanci tsakanin baƙaƙen fata da kuma fararen fata na duniya. Jaridar Economy kuma cewa dai kasashen da suke kungiyar ta haɓaka tattalin arzikin nahiyar Afirka da tsakiya sai ma yanzu dai sun gudanar da taro a kasar Jamhuriyar Kamarun neman hanyoyi na inganta kasuwanci tsakanin su da kuma farfaɗo da harkokin noma da kiwo da ma nema wa nahiyar mafita daga ƙangin talauci da kuma yunwa. Jaridar Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma ta bankwado mana cewa dai har yanzu manyan motoci dangane da kayayyakin masarufi da kayayyakin abinci sama da guda 1000 ne yanzu haka suke jirgi a kan iyakar kasar Jamhuriyar Kamaru ta gabashin kasar da kuma kasar Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Kasancewar tawayen kasar Banki yanzu haka suna ta'attabu da kanunsu da dakarun tsaron kasar wanda har yanzu da gwamnatocin kasashen guda 2 sun kasa samo bakin zara. Za mu kammala shan jarun namu na wannan makon ne da jaridar da mai saki ta kasar Kamaru an da ita kuma ta roto mana cewar gwamnatin kasar ta Kamaru ta taka rawar gani wajen kawo tsaro a bangaren yan awaren kasar wanda a yanzu haka ne aka sauki baki masu buga wasan tamola kuma yanzu haka suna gudanar da wasanninsu ba tare da waɗansu matsaloli ba. Muhammad Awar Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A daidai lokacin da dubban tutoci ke kadawa cikin wannan hunturin aka rantsar da Joseph Robinette Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 a majalisar dokokin kasar. A cikin jawabinsa na bayan rantsuwa, shugaba Biden ya yi kira ga Amurkawa da sada kansu waje daya don su yi nasara kan kalubalen da kasar ke fama da su kana da kare makomarta. Ya ce tarihi yaƙini da aiki da hankali na nuna hanyar da za a bi, hanyar haɗin kai za mu iya ɗaukar juna da mutunci da girmamawa, za kuma mu iya haɗa ƙarfi da ƙarfe, mu daina ɗaga murya kana mu kwantar da hankalinmu. Wannan shine lokaci da muka shiga cikin mawuyacin hali mai cike da tarihi, kuma haɗin kai shine zai kai mu ga ci gaba. Ga waɗanda suke wajen Amurka, su ma shugaba Biden na da sako zuwa gare su. Ya ce za mu kyautata hurdar mu da kasashen duniya ba don magance matsalolin jiya ba, amma na yau da na gobe. Za mu jagoranci ba don misalin ikon mu ba, amma don ikon misalin mu. Za mu yi shi ne da karfin haɗin kai, za mu kasance da karfi kuma amintattun abokan tafiya wajen tabbatar da zaman lafiya, ci gaba da kuma samar da tsaro. Da yammacin wannan ranar, shugaba Biden ya rattaba hannu na ikon sa na shugaban kasa don cimma waɗansu manufofi da suke cikin zuciyarsa. Ɗaya daga cikin su shine na ganin Amurka ta koma cikin yarjejeniyar Paris da ke duba ɗumamar yanayi. Na biyu shine mai da Amurka cikin ƙungiyar lafiya ta duniya, haka da dokar nan da ta hana wasu ƙasashe da ke da rinjayen musulmai da ƙasashen Afirka zuwa ƙasar. Haka kuma da dakatar da ginin katanga a bakin iyakokin ƙasar da Mexico. A cikin jawabin nasa bayan rantsar da shi, shugaba Biden ya yi kira ga Amurkawa da cewar sai su fara sabuwar rayuwa ya kalubalance su baki ɗaya da sai su rubuta tarihin Amurka cike da kyakkyawan fata ba da tsoro ba na haɗin kai ba rarrabuwar kawuna ba ya kasance labari wanda nan da shekaru masu zuwa za a faɗa cewa mun ansa kira na tarihi cewa Amurka ta tabbatar da ƴanci a gida sannan ta kuma sake kasancewa abun koyi ga duniya tsayawa cikin mutunci da adalci a idan duniya wannan shine sharhin muryar Amurka na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin cewa mu zauna lafiya wassalamu alaikum.